Sashen Hausa na muryar Amurka ke magana kan mitoci 22 da 25. Mazauna jamhuriyar Nijar a kullum suna kama mu akan radio amfani da sarauniya da fara'a da dalo da niya da kuma wato nomad. Sai kuma VOA Africa zango na 102.5. Kuna kuma iya kama mu ta hanyar sadarwar internet a duk lokacin da kuke bukata kan voahausa.com. Jama'a masu saurare, assalamu alaikum. Grace Alheri Abdu tare da Maryam Dauda daga nan birnin Washington DC da sauran abokan aiki ke farin cikin saduwa da ku a shirin namu na yau, Alhamis 27 da ta kasance Alhamis ta ƙarshe a watan Yuli. ‘Yan sa kai a yaƙi da ƙungiyar Boko Haram sun ce ba gudu ba ja da baya bayan kashe kwamandansu.
Zai kashe mana jiki saboda jimamin dan uwanmu da muka rasa, amma ba zai kashe mana jiki mu ajiye makamanmu mu fasa aikin da muka yi niyya ba.
Muna kuma da rahoto kan yunkurin hukumomi a jamhuriyar Nijar na kyautatawa bakin haure, sai kuma yadda sokewa da maye gurbin tsarin inshorar Amurka da aka fi sani da Obamacare zai shafi al'umma musamman 'yan tirani. Sai shirin sai bango ya tsage na Jummai Ali wanda ya gayyato Sanato Ahmed Lawan shugaban masu rinjaye a Majalisar Dattijan Tarayyar Najeriya. Za mu kuma kawo kaɗan daga cikin ɗimbin ra'ayoyi da kuke aiko mana ta hanyar email, amma duka sai bayan kun sha labarai.
Jama'a assalamu alaikum, ga cikakkun labaran. Shugabannin addinin Islama a birnin Qudus sun ba musulmai izinin sake shiga wurin babban masallaci mai daraja da ke daɗaɗɗen birnin don yin sallah, bayan da Isra'ila ta cire matakan tsaro na ƙarshe da ta girke a wurin a farkon watan nan. Falastina sun fara murna kan titina a zagayen masallacin a safiyar yau Alhamis, bayan da leburorin da ke aiki a wurin suka cire bangwayen ƙarfe da wasu shingaye da na'urorin ɗaukar bidiyo daga ƙofofin shiga wurin. Amma Falastinawan ba su iya shiga wurin ibadar ba, sai bayan 'yan wani kwamitin su ya kammala duba cikin masallacin sosai. Matakan tsaron da Isra'ila ta sanya a wannan wurin ibadar da suka haɗa da na'ura mai nuna ƙarfe, an sanya su ne sakamakon wani hari da wasu 'yan bindiga Larabawa suka kai ranar 14 ga watan Yulin nan, wanda ya yi sanadiyar mutuwar 'yan sandan Isra'ila biyu. Wannan matakin da Isra'ila ta ɗauka ya fusatar da musulman da ke birnin Qudus, waɗanda suka daɗe suna zaton a hankali Isra'ila na neman ta mamaye wurin ibadar ne.
'Yan majalisar dokokin Amurka sun cimma yarjejeniyar aika wani sabon shirin dokar da ke neman saka sabbin takunkumi a kan ƙasashen Rasha, Iran da Koriya ta Arewa da za su tura wa shugaba Donald Trump don ya sanya hannu. Senator Bob Cooper ya sanar da hakan a wani jawabi da ya yi a yammacin jiya Laraba, yana mai cewa an cimma yarjejeniyar ne bayan tattaunawar da suka yi da shugaban 'yan majalisar masu rinjaye Kevin McCarthy. A baya dai Kuka bai amince da haɗa da Koriya ta Arewa wajen sanya takunkumin ba, tun farko ya so a duba wannan batu a wata dokar daban, amma daga baya bar wannan zance ya ce 'yan majalisar wakilai za su yi aiki don duba batun Koriya ta Arewan. Dokar kuma ta tanadi yadda 'yan majalisar tarayya za su daƙile duk wani ƙoƙari da shugaba Donald Trump zai yi na hana sanya takunkumin.
A halin yanzu kuma shugaban Amurka Donald Trump ya ce rundunar sojan Amurka ba za ta ci gaba da barin masu canza jinsi su yi aiki a kowane matakin soja ba. Hakan na nufin warware manufar gwamnatin tsohon shugaba Barack Obama da aka gabatar shekara ɗaya da ta gabata. A wasu jerin saƙonni da ya rubuta a shafinsa na Twitter, Trump ya faɗa jiya Laraba cewa bayan tuntuɓar manyan hafsoshin sojan ƙasar da ƙwararrun sojoji, yana ba rundunar sojan ƙasar umarnin su daina ɗaukar waɗanda suka canza jinsinsu aiki. Trump ya ce dole ne sojojinmu su mai da hankali akan muhimman abubuwa da za su cimma nasara, amma wannan gwamnatin ba za ta iya ci gaba da ɗaukar gagarumin nauyin kuɗaɗen da ake kashewa na asibiti wajen kulawa da matsalolin da masu canza jinsi ke tattare da su ba. Sai dai shugaban bai faɗi abin da zai faru da waɗanda suka riga suka canza jinsinsu da yanzu haka suke aiki da rundunar sojan ƙasar ba, kusan su 4,000, a cewar wani bincike da wata hukuma mai suna RAND Cooperation ta gudanar. Mai magana da yawon fadar shugaban Amurka, Sarah Huckabee Sanders, ta faɗi cewa nan gaba Trump zai yi aiki da hukumomin soja na ƙasar don duba yadda za a yi da sojojin Amurka da suka riga suka canza jinsinsu waɗanda kuma har yanzu ke cikin rundunar sojan na Amurka.
To, kuna shan labaran ne daga nan sashen Hausa na muryar Amurka a birnin Washington DC. Wasu 'yan majalisar wakilai biyu na Amurka sun gabatar da kudurin dokar da zai ba baki waɗanda ba su da takardun zama a ƙasar da aka shigo da su ƙasar sun suna yara damar katin zama ɗan ƙasa. 'Yar majalisa Lucille Ruelbal Alad ta jam'iyyar Democrat da 'yan majalisa Elena Roslehetin ta jam'iyyar Republican su ne suka gabatar da kudurin wanda zai kare harkokin wato hakkokin irin waɗannan baƙin da ake kira Dreamers ta hanyar ba su damar samun takardun zama 'yan ƙasa. Wannan kudurin ya samu ne a sakamakon namijin ƙoƙarin da wasu 'yan jam'iyyar majalisar biyu da suka hada da Dick Durbin na jam'iyyar Democrat da kuma Lindsey Graham na jam'iyyar Republican suka yi a makon da ya gabata. Ross Lehtinen ta ce wato makasudin wannan kudurin shine don kare nagari da ƙwararru a ƙasarmu kuma don inganta ƙasarmu. Ta ƙara da cewa manufar kudurin shine don a taimakawa mutanen da suka dade cikin fargaban za a maida su ƙasashensu na asali.
Bangaren 'yan adawar ƙasar Venezuela su ma sun bi sahun masu yajin aiki yau Alhamis rana ta biyu kuma ta ƙarshe da aka ƙaddamar da yajin aiki a duk faɗin ƙasar da zammar tilastawa shugaba Nicolas Maduro soke zaben da ke tafi na wakilan da za su rubuta kundin tsarin mulkin ƙasar. Miliyoyin ma'aikata sun yi zamansu a gidaje a Laraba, hakan ya sa babu motoci sosai a kan hanyoyi da manyan tituna kuma masana'antu da yawa suka zama a rufe.
Labaran duniya kenan kuka saurara. To bari mu faro takon a jihar Adamawa na Najeriya, inda 'yan yakin sa kai da ke bada goyon baya a yunkurin kakkaɓe kungiyar Boko Haram suka ce ba gudu ba ja da baya, duk da koma bayan da suka samu biyo bayan kashe kwamandansu. A cikin hirarsu da wakilin Ibrahim Abdulaziz, Aisha Gombi, kwamandan mata maharba a Najeriya, ta ce ba za su ja da baya ba a jimeta bayan kashe shugaban nasu.
Zai kashe mana jiki saboda jimamin dan uwanmu da muka rasa, amma ba zai kashe mana jiki mu ajiye makamanmu mu fasa aikin da muka yi niyya ba. Don aikin da muka sa a gabanmu niyya ne muka yi don mu taimakawa ƙasarmu, mu ma mu samu ƙasarmu ta zauna lafiya kamar yadda sauran ƙasashe suke zaune lafiya. Don haka wannan abun da ya faru ba zai sa mu ajiye makamanmu ba. Yanzu ne ma za mu sake zage dantse mu daura damara mu yi aiki sosai.
Kamar yanzu ba bukar wane ne makofin sa ciki?
To a yanzu dai manyanmu ba su yanke shawaran waye suka ajiye ba tukuna. Za mu dan saurara musu nan da dan kwanaki kaɗan. Duk wanda suka zaba mana kuma za mu ba shi goyon baya 100%, yanda muke ba wancan haka za mu ba wannan, mu tafi tare.
To wai kowane irin matan lafiya ya kamata a kewa irin waɗannan 'yan sakan? Usman Mara ne yo, wani tsohon jami'in tsaro ne a Najeriya.
Mu a tsarinmu na tsaro, ka gane ko suna da amfani kwarai da gaske. Domin idan ka lura a ƙauyuka da garuruwa, idan ka ɗauko ɗan sanda daga Port Harcourt ko daga Maiduguri misali ka kawo shi Mayor Neo, to kaga shi ne san suwaye mutanen Mayor Neo ba. Amma 'yan vigilanti ɗin nan da 'yan ƙato da goro su suka san gidan kowa, su suka san iyayensa, saboda haka shi sa ta ga da wannan matsala ma ta taso na waɗannan 'yan tsagera. Kamar wajejen Maiduguri ake ta amfani da su, ake alfahari da su da shauransu. To gaskiya ya kamata hukuma ta ba da ƙwarin gwiwa ta dinga taimakawa su waɗannan, ba zan ce sun fi jami'an tsaron mu aiki ba, amma suna da rawar da suke takawa wajen kama ɓarawo, wajen sanin 'yan ta'adda da 'yan irka da shauransu. Suna da ƙoƙari, amma gaskiya abin da kai ci shi ne ɗan abin da ake ba su, ko kuma ma kamar ba a bayarwa ɗin ba a kula da su. Ya kamata hukuma gaskiya ta ba su ƙwarin gwiwa, gaskiya akwai gyara, ya kamata a dinga taimaka musu. Domin ba ka ba mutum kayan aiki kawai ko uniform ko wani abin nan ba. In aka kashe mutum ko kuma a cikin halin da yake na wannan aikin ya samu ko rasa ransa ko wani rauni, iyalansa ya kamata a dinga kulawa da su.
Yanzu ma dai an zura ido ne a ga irin tallafin da gwamnatocin Arewa masu gabashin Najeriya za su bai wa 'yan sakan. Ibrahim Abdulaziz, sashen Hausa na murar Amurka daga Yola a Najeriya.
To bari kuma mu nufi makwabciyar jamhuriyar Nijar, inda hukumomi suka shirya taron ƙarawa juna sani a jihar Agadez da ya haɗa kan 'yan jarida da sauran masu ruwa da tsaki da nufin kare haƙƙin baƙin haure. Hamidu Manu shine shugaban ƙungiyar Jimet, ya kuma yi wa wakiliyar mutamar a bari ƙarin haske dangane da taron.
Wajen ƙungiyarmu muna da wani proje da muke neman mu kawo gudunmuwar mu wajen wato bada kariya ga haƙoƙin bakin haure. Kamar yadda kuka sani, ƙasar Nijar ƙasa ce wadda dubabbanin bakin haure ke biyo ta bisa hanyar su ta zuwa ƙasashen Larabawa na Maghreb ko kuma wanda ke da niyyar zuwa ƙasashen Turai. To akwai wani lokaci da haƙoƙin su akan shubri su, akan taka haƙoƙin su mutane da yawa bisa hanyar kwa a wayan makai al'umma kai an san da 'yan jarida ne, a ja hankalin gwamnatoci hallo 'yan jarida ne, sannan a ja hankalin gwamnati 'yan hora hula ne da kuma wato wakilan al'umma député national. Shi yasa wannan projet namu ya zabi da deputoti da 'yan jarida da 'yan hora hula don wato ya ƙara ƙarfafa aikin da suke yi.
Doko me yasa ba a mutunta haƙoƙin bakin haure? Ibrahim Mamman juju ne a ƙungiyar.
Kowa ya san da cewa haƙoƙi na bakin haure abu ne waɗanda ƙudurori sun bayyana su. Ƙudurori a nan cikin ƙasashenmu da ma hala ƙasashen waje da ma abin da ya zama to ƙungiyoyi na ƙasashe da ƙasashe sukan kan sun haɗa su. Yana idan an ka ɗauko wannan an ka wajabta su, ya kamata a ce an ɗauki matakan da ya zama to mutane sun lura da su. Akan cewa su kankan su bakin hauren an wayar musu da kai abinda ya zamanto a ce dukkan sun san hakukunsu, da ya zamanto a ce kuma masu ba da labari ne, masu bayyana bayani ne, ya kamata a ce an wayar muku da kai saman abinda waɗannan ƙudurorin waɗannan dokokin suka tanada. Su bakin haure ai abu ne masu muhimmanci, dan idan suna zuwa suna hita a cikin ƙasa dole a samu wadata.
Wasu daga cikin 'yan jaridar da aka ba horon sun ba da ra'ayinsu kamar haka.
Wato na gane abubuwa da dama wanda yake na ci gaba ne bisa wannan na al'amari na Jimed, kuma na fatan yanda na san abubuwa in na ji cikin ƙasar garinmu da magaram zan fahimtar da mutane akan musu aikina dan su fahimta me ake ne da wannan harka ta migration.
Kin ga a tsawon wannan kwana biyu mun san yanzu hakkin bakin haure da kuma muna mu na kanmu. Kenan baka iya kai aiki na jarida baka san hakkin kanka da kanka wani ko na talakawa da surtu na bakin haure.
Tamar Abari, muryar Amurka daga da magaran a jamhuriyar Niger.
To bari mu rufe taskar hotonin namu da batun inshorar lafiya a Amurka da ya ɗauki hankalin Amurkawa wanda aka fi sani da Obamacare. Injiniya Awal Sani Babaliya wanda ya aiki a matsayin mai sa ido a ganin nasarar aiwatar da wannan shirin a jihohi hudu na Amurka ya bayyana yadda tsarin zai shafi al'umma musamman 'yan cirani.
Zai shafi jama'a su ne suke samun suke da wannan dama ta sayan inshora da ta kiwon lafiya karkashin Obamacare. Su mutanen 'yan Republicans canje-canje suke neman su kawo su da a nasu dai abin nan tunanin ma gaba daya a sauke shi gaba daya a canza shi ba wani abu bane siyasa ce take da wannan abu, amma a zahirin gaskiya sauke shi a canza shi zai wahala. Saboda akwai abubuwa da masu kyau da dama da ya kawo kowa yanzu ya ce zai canza ko kuwa zai samu matsala shi da wanda suka zaɓe shi. Amma abin da suke neman shi yanzu shi ne wato a hankali su samu su rika ɗan ciccire wasu abubuwa. A jiya-jiyan nan a ofishin majalisa abin nan majalisa mai kula da kasafin kuɗi wato abin da ake kira Congressional Budget Office suka fito da nasu bayanin na cewa wannan canje-canjen da su Republican ke so su yi yanzu suna son su yi abin da ake kira Skinny Repair Bill. A hasance su kamar karamin canji kenan, za mu yi masa kawo wani kuduri wanda zai kawo karamin canji daga cikin Obamacare. Wasu daga cikin abubuwan da zai kawo canji shi ne zai soke tallafin da ake ba wa masu kamar karamin karfi domin biyan kuɗin inshora na kansu da kansu. Kin ga wannan za su soke suna son su soke shi. Sannan kuma suna son su soke dokoki da ta sa kamfani nika kamar yadda na faɗa da su su sai wa ma'aikatansu inshora. Wannan shi ma za su soke shi. So duka wajen guda hudu ne zuwa abubuwa guda biyar suke son su soke a gargashin wannan kudin din da suke kira skinny bill ko kuma karamar sociya ko kuma karamin canji.
To amma akwai da dama da ke cewa kudin inshora da suke biya ya karu da kimanin dala 200 kofi a wata. Waɗansu marasa inshoran kuma suna cewa wannan tsari na Obamacare da aka tilasta musu saye suna kukan cewa yana da tsada.
To, tsadar abu biyu ne, kin gane, idan ba ka da dama, ba ka da kuɗi, ba ka da halin saya, gwamnati za ta saye maka inshora. Wato, abin da za ka biya abin da ake kira premium ya danganta da me kake ɗauka, menene albashinka. Idan kana karɓan albashi mai ɗan ƙarfi, to za ka biya kuɗi ne dama, gwamnati za ta cika maka sauran. Amma abu ɗaya shi ne wato a halin shi yanzu wannan da suke magana cewa kuɗi abin nan na premium ya ɗaga ya tashi ba a kasuwa aiki kuma daga kan mai sayar da fetur har zuwa kan mai sayar da daddawa ya san kuɗin abu ba wai yana tsaya ba ne yau ne ya kasa gobe ya sama haka abin yake so kasuwa ce kuma kamar yadda na faɗa ɗazu shi wannan Obamacare insurance ɗin da muka tabbatar ya an kammala shi a jihohi daban-daban ni ina ne kadai jihohi guda hudu a ƙarƙashin na suke domin tabbatar sun ta Obamacare abin nan ka'idojin su ya tafi daidai to cewar an samu ƙari ko an samu rage kasuwa ce ita kuma dama haka ta gada
ya ubangiji sarkin baiwa
Awan Sani Babalia, kada dai a sha'afa kuna tare da sashen Hausa na muryar Amurka a birnin Washington DC.
Yunkuri ne da zai taimaka wa harkar shugabanci a Najeriya.
Me yake yi mai da shi yana da wani muhimmanci yanzu a rage shekaru din. Yara masu ƙananan shekaru sun riƙe gwamnatoci kuma sun yi abubuwan mamaki. Su matasa din sai sun yi biyayya ga wasu tsofaffin waskayi sannan za su samu dama su riƙe muƙami.
To yau abinda za mu so mu ji ra'ayoyinku a kai kenan a shirinmu na dare. Shin matasa suna iya shawo kan matsaloli da ake fuskanta a Najeriya kuma yaya kuke gani za su iya sauya alƙiblar shugabancin ƙasar? Kafin wancan lokacin gajin Mai Ali da shirinmu na gaba.
Assalamu alaikum masu sauraron filin sai bango ya tsage. Jummai Ali ke farin cikin gabatar da wannan shirin. Yau mun gayyato Senator Ahmed Lawan, shugaban masu rinjaye a Majalisar Dattijan Najeriya, wanda zai kokarin amsa wasu daga cikin tambayoyin ku masu sauraron mu.
Assalamu alaikum Hajiya.
Wa alaikum salam.
Buhari ne hukumar shugabanin riko na ma'abutan sabasa labarai da shugaban kasa. Yana kiran ku daga nan Osekiri a tsakiyar Najeriya Abuja. Ina ga tambayoyi kamar guda biyu gare ka babban bako. Ni tambayar tawa ko shi ne a da shi da APC ya samu shugabanci na wannan majalisa amma sai ga shi bai samu ba daga kuma wanda Allah ya ba wa nasara ya samu shugabanci wannan majalisa suna ta samu ta tsakaninsa da jam'iyyar nan to sai ga shi kuma kai da kake ne aka fi jam'iyya ta ga ta samu wannan shugabanci da ta samu ba abin ya wuce a gabanka ka zo kuna tafiya tare da wannan abincin aiki naka da Allah ya bashi wanda ana ganin kuma har yanzu shi kuma ina suna takun saka da wannan jam'iyya ta fita APC sun menene ne kawo haka ne tambaya ta ta biyu shi ne akwai wani kudiri da yake ga majalisa na kan zara jaraba wannan ta jam mun ji an ce akwai kudirin da shi dan majalisa da ta jihar Kano ya kawo wanda an maida kudin jam din nan ko kuma ana an maida shi ma naira 3,500 to kuma sai ga shi har yanzu wanda suka biya wannan shekara ba haka din wannan 3,500 din nan suka biya ba kin menene ne jawo wannan matsala da aka samu tambaya na uku shi ne tabbas a matsayinka na dan jam'iyyar APC kuma yanzu ga shi mun ji ana cewa wai majalisar ku ta ba wa shugaba wa'adi nan da wata biyu idan bai dawo ba za a rantsar da shi shugaban majalisa na yanzu a matsayin shugaban kasa shin menene isa wannan tambayoyi na guda uku shine ina maka fatan alkhairi Allah ya sa a koma gida lafiya
Amin.
To Malam Buhari, tambaya ka ta farko, kana nufin cewa ba sa suna da sabani tsakanin shi da shugaban majalisa Senator Bukola Saraki, abinda kake nufi kenan?
Ba haka nake nufi ba. Sir APC shi ta abawa shugabancin majalisa ba a baki ba. Ana ganin kamar da faraka tsakanin jam'iyyar APC da bangaren su shi Ahmad Lawan da bangaren Bukola Saraki. Sai ga shi kuma Ahmad Lawan ya zo an bai shugaban masu rinjaye na majalisa, ana ganin yanzu ba shi da wata matsala tsakaninsa da shi shugaban majalisa. Amma kuma ana ganin har yanzu akwai matsala tsakanin shugaban majalisa da jam'iyyarsa ta APC.
Dama ina so shi Senator Ahmed din ya fahimci tambayarka. To Senator Gareka.
To jama'a assalamu alaikum, masu sauraro. Ina matuƙar farin cikin samun wannan dama. Zan fara daga tambaya ta uku. Tambaya ta uku shine, bayan an ce ba majalisa ta ce bayan wata biyu idan shugaban ƙasa bai dawo za a rantsar da shugaban majalisar dattawa ta ƙasa Senator Bukola Saraki ya zama shugaban ƙasa. Ina jin da ita ce wannan tambaya. To babu wani abu haka a majalisa iya sani na. Kuma idan magana har wadda ta kai girman wannan za a yi ta a majalisa dole zan sani. Kuma ina son in tabbatar maka cewa tsarin mulkin Najeriya bai ba da irin wannan dama ba. Shugaba Muhammadu Buhari kafin ya bar ƙasar nan ya ba da takarda zuwa majalisar wakilai da majalisar dattawa akan zai yi tafiya neman magani. Wannan kuma ya yi daidai da abin da tsarin mulkin Najeriya ya tanada. Kuma babu inda aka ce bayan wata biyu. Hello?
Muna jinka Senator.
Babu inda aka ce bayan wata biyu idan shugaban ƙasa bai dawo ba za a rantsar da wani ko mataimakin shugaban ƙasa ba za a rantsar da shi ba. Balle mutum na uku a tsarin mulkin Najeriya. Saboda haka wannan maganar ina son tabbatar maka dan uwana wannan magana ba ta da tushe. Wannan ansar wancan tambaya ta uku kenan. Tambaya ta farko akan an bani shugaban masu rinjaye kuma ana gani kamar ba ma samun matsala da shi shugaban majalisar dattawa Abubakar Bukola Saraki. To na farko ni ban nemi a bani shugaban masu rinjaye ba. Ni da waɗanda suke ga kamar zan iya aikin shugaban majalisar dattawa mun yi fafutuka ne na neman matsayin shugaban majalisar dattawa. Da ba mu samu ba abin da ya faru ya faru. Ita jam'iyya ta ƙasa da kanta ta tsaya ta zayyana ta tsara akan cewa ni da na nema tare da shi Senator Bukola Saraki a bani shugaban masu rinjaye. Senator Akume wanda ya nemi mataimaki a bashi mataimakin shugaban masu rinjaye. Senator Shola Adeyeye daga Oshun a bashi shugaban masu tsawatarwa. Kanan Senator Abu Ibrahim da Katsina a bashi mataimakin shugaban masu tsawatarwa na majalisar dattawa ta ƙasa.
Senator ban tare numfashinka ba, amma shi tambayar shi akan cewa wai akwai matsala tsakanin Senator Bukola da kuma jam'iyyar APC
nan ba. Ko za a kai ga haka?
To.
Ai dole sai na faitace saboda shi ya tambaya akan cewa yana ga kamar ni da Bukola ba mu da matsala. Saboda an ba shugaban masu rinjaye. Kin ga ko dole in yi bayani. Jam'iyya ce ta so a yi hakan saboda a samu sulhu da maslaha tsakanin mu 'yan Senate Unity Forum. Waɗanda suka goyi bayana kenan nemi shugaban majalisa da kuma su waɗancan ɓangaren da ke a wancan lokaci like minds ɓangaren da shi Bukola Saraki ya fito. To wannan bai samu yiwuwa ma ai lokacin da aka ce a bayar bai yiwu ba sai bayan shekara ɗaya da rabi tukunna aka zo aka samu damar a sa ni a shugaban masu rinjaye. Dalili kuma da kaga kamar ba ma samun matsala tsakaninmu jam'iyyar nan akwai ta APC ta yi alƙawura da dama wa 'yan Najeriya. Shugaban ƙasarmu 'yan Najeriya sun tsaya sun yi da APC sun zaɓe shi fiye ma da za a ce yadda za a zaɓi APC. Don gaskiyar magana shi ne jam'iyyar APC ta samu nasara ne mafi yawansa saboda martabar da shi shugaban ƙasa yake da shi. Saboda haka wannan dole mu kasance mun yi aiki tare da shi shugaban majalisa. Saboda mu samu damar da shi shugaban ƙasa da gwamnatinsa za su iya aiwatar da alƙawuran da muka yi wa mutane a ƙasar nan a Najeriya. Kuma maganar ba ni ba ne, maganar jam'iyya ce da kuma abin da ya kamata a yi wa 'yan ƙasa. Saboda haka maganar ta wuce na ainihin in so samu ne na so in zama shugaban majalisa ne gabace dai ba shugaban masu rinjaye to amma ba maganar wai ni ake ba maganar amalon ake ba ce saboda haka maganar ta wuce ni maganar matsala da ce ake ga akwai tsakanin shi shugaban majalisa ta majalisar dattawa da kuma jam'iyya ta kasa wannan abu ne wanda ke ita jam'iyya tana kokarin ta ga cewa an samu maslaha tsakanin jam'iyya da majalisa tsakanin jam'iyya majalisa da gwamnati bangaren zata suwa kenan wannan abu ne wanda an dinga yin sa kenan amma ni zato na shine tunda dai mutane muka alƙawari ɗan ƙasar nan to kowa ya ajiye duk wani ra'ayi nashi dan kanshi na san kansa saboda ra'ayin ƴan Najeriya sun zabe mu koran ma gwamnati ne ci aka yi aka samu a gwamnatin nan ta kasance saboda haka magana ba magana ce ta mutum dan radin kansa ba ba mu da wannan dama ba mu da irin wannan lokaci mutum ya dinga tunanin kansa ni ina ga zuwa gaba dole ne a samu daidaito a samu fahimtar juna dole waɗanda mu da aka zaba mu yi abin da jam'iyya da kuma jama'ar ƙasar nan za su amfana da shi kuma jam'iyyar mu ta kasance ta aiwatar da alƙawarin da ta yi wa mutane a ƙasar nan magana na uku ko kuma tambaya ta biyu wanda shine yanzu na ɗauka na ƙarshe maganan jam jam an ce 2,500 a gaskiya mu in so samu ne kuɗin ma bai kamata ya kai haka ba na biyu in so samu ne jam idan mutum ya yi ya ci to takardar ba shekara ɗaya kawai ya kamata ya rike ya amfani da shi neman shiga jami'a ko kuma wata babban makaranta ba shekara biyu ko uku ya kamata saboda a rage wa mutane wahala to amma tun da hakan bai samu ba dole mu yi abin da su shugabanni na ma'aikatar jam suke ga shi ne daidai kuma dole a yi amma ina so in tabbatar wa masu sauraro shi wannan dan wana da ya tambaya nan cewa mu ƴan majalisar dattawa da ma ƙasa majalisa ta ƙasa gaba ɗaya har kullum muna kokarin mu yi abin da zai kawo talaka saukin samun amfana daga wato shirye-shirye na karatu da kuma makarantu a ƙasar nan haka nan kuma duk yayin da zamu yi wani doka ko wani kuduri muna tunanin me zai kawo sauki da sa'ida a rayuwar shi wanda ke talaka ne wanda shi samun sa bai kai nau'in da za su iya daukan kudin su tura kasashe su tura yaran su ko ƴaƴan su kasashen waje ba saboda haka ina son in tabbatar maka da masu sauraron cewa wannan abin da muke kokarin mu yi muna son mu yi shi ne domin talaka ya samu sauki ina fatan na ansa tambayoyin ka
to sai kuma makon gobe idan Allah ya kai mu za mu gabatar da wani shirin
Sai a gaida Jummai Ali ga kuma Maryam ta kintsa za ta tasa mana muhimman kanin labarai.
To a takaice shugabannin addinin Islama a birnin Qudus sun ba musulmai izinin sake shiga wurin babban masallaci mai daraja da ke da daddan birnin dan yin sallah bayan da Isra'ila ta cire matakan tsaro na ƙarshe da ta girke a wurin a farkon wannan watan. ‘Yan majalisar dokokin Amurka sun ce sun cimma yarjejeniyar aika wani sabon shirin dokar da ke neman saka sabbin takunkumi a kan ƙasashen Rasha, Iran da Koriya ta Arewa da za su tura wa shugaba Donald Trump don ya sanya hannu. Senator Bob Corker ya sanar da hakan a wani jawabi da ya yi a yammacin jiya Laraba yana mai cewa an cimma yarjejeniyar ne bayan tattaunawar da suka yi da shugaban ‘yan majalisa masu rinjaye Kevin McCarthy. A halin yanzu kuma shugaban Amurka Donald Trump ya ce rundunar sojan Amurka ba za ta ci gaba da barin masu canza jinsi su yi aiki a kowane matakin soja ba. Hakan na nufin warware manufar gwamnatin tsohon shugaba Barack Obama da aka gabatar shekara ɗaya da ta gabata.
To madalla da takaitattun labaran muka kuma kawo ƙarshen shirin na wannan lokaci amma kada ku yi nisa. Tawagar yau da gobe suna nan da shirin gabatar da nasu shirin yanzu a madadin Maryam Dauda da Julie Gresham da ta da shirin da kuma injiniyarmu Aidon Otku Alheri ke muku fata alheri.